الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakken yabo da godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikon sa da kaddarawar sa ya nuna mana wannan yammaci na Asabar daren Lahadi kuma 10 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 12 ga watan 1 12 ga watan 2 miladiya shekara 2022 amma Allah cikin ikon sa da kaddarawar sa ya kaddare mu haduwa a daidai wannan lokaci a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a garin Wara domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin Ahkamul Janaiz na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki ya yi masa rahama don ba amanta ba muna cikin fasali na 15 ma'ana fasalin da ke bayani akan ainihin at-ta'ziyatu ma'ana ta'ziya wanda ake yi saboda shafuwar wata musiba ko dai musibar ta mutuwa ko musiba da ta yi kama da haka a yau ana cikin matsala ne ta 12 ta 112 ma'ana kuma za mu fara karatu ne a jiri hadisi na 2 a wannan matsala ta 12 ta 112 a daidai wannan hadisin za mu fara magana a kansa hadisi ne shi ma wanda yake bayani akan tabbatar da ainihin ta'ziya a shari'ance mutum zai iya tashi daga inda yake ya je ya yi ta'ziya ga wani wanda aka shafe shi da musiba imma ta mutuwa ko makamancin haka shine malai yake cewa asani hadisi na 2 dake tabbatar da haka dake bayani akan haka an Buraida bin Hasib an samu daga ainihin Buraida bin al-Hasib dan Hasib kale yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta'ahadu al-ansa yakan ainihin kai kawo a wurin mutanen Madina wa ya'uduhum kuma yana zuwa ya gashe su idan ba aka yi rashin lafiya ko aka yi rasuwa duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin haka wa yasalu anhum yakan ma yi tambaya akan su in bai ga wani ba ya ce yaya wani inda aka saba haduwa ko wurin karatu ko majalisi idan ba a ga wani ba sai ce ina wani yake kamar yadda ainihin wannan matar da take share masallaci ta rasu bana biyu manzon Allah bai ganta ba yake cewa ina take aka ce ai ta rasu a cikin dare kuma aka yi mata jana'iza haike cewa me yasa ba ku sanar da ni ba kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran ai kwana biyu bai ga wani ba sai yayi tambaya ina wani yake wannan yana daga cikin dabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin haka ne fa balagahu an imra'atan min al-ansar mata a cikin haka ne labari ya zo masa cewa wata mata daga cikin ansar mata ibnuha danta ya rasu cewa labari ya zo masa cewa danta ya rasu walaysa laha ghayru kuma bata da wani da banda wannan dan wannan dan shi dai ne kawai bata da wani da banda wannan dan labari ya zo masa cewa ta rasu wa annaha jaza'at alayhi, kuma ta samu damuwa akan rasuwan wannan dan. Kema ba sai an ce ta samu damuwa ba, da ne mace da ɗaya gare ta ta rasu, dan ya rasu, ai dole za ta samu damuwa. Ai sai dai irin su Ummu Sulaim, su ne kawai suke da Allah ba su wannan juriya. To amma sai ta samu damuwa akan haka, jaza'at alayhi, ta samu damuwa jaz'an shadidan, damuwa wanda yake mai tsanani kwarai da gaske. Wa ataha annabi sallallahu alaihi wa sallam, da annabi ya ji haka, sai annabi ya tashi da shi da tawagarsa, suka je wurin wannan matan. Wa ma'ahu ashabuhu, tare da shi akwai sahabbansa. Falamma balaga babal mar'a, lokacin da ya kawo kohon gidan wannan matar, qila lil mar'a, sai aka gaya wa wannan ainihin matan cewa inna annabiyya sallallahu alaihi wa sallam yuridu an yadkhula yu'ziha, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana son ya shiga gidanta saboda ya mata ta'ziya. Fa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga gidan. Fa qala, sai ke cewa amma innahu balagani annaki jaza'ti ala ibniki, labari ya zo mini cewa kin samu damuwa akan rasuwan danki, sannan naki da ya rasu kin samu damuwa akan sa kwarai akan rasuwanki, labari ya zo mini haka. Fa maraha bi taqwallahi wa bi sabr, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce ta cewa ta ji tsoron Allah, ta ji tsoron Allah, kuma ya umurce cewa ta yi hakuri, saboda bai kamata ta yi haka ba, kuma ta yi hakuri akan abin da ya samu na rashin danta da ta yi. Faƙalat, sai take cewa ya rasulallah, ya manzon Allah, mali la ajzo, me zai hana ni in samu damuwa, me zai hana ni in shiga cikin wani yanayi na damuwa. Inni imra'atun raqub la alid, yake ni mace ce wadda ba ta haihuwa, raqub wadda ba ta ainihin haihuwa, la alid ma'ana ba na ainihin haihuwa. Wa lam yakun li ghayrahu, banda wani da banda wannan, ana banda wani da banda wannan dadin, shi kadai ne mini. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ar-rukub alladhi la yabqa waladuha, shi abinda ake ce ma ar-rukub, ita ta fasara ar-rukub cewa la alidu, bana haihuwa. Sai manzon Allah ya maida mata masani cewa ar-rukub alladhi la yabqa waladuha, shine wanda danta bai rage ba. Thumma qala, sai cewa ma min mur'in aw mura'atin muslima yamutu laha thalathatu awladin, babu wani mutum namiji ko mace wanda ainihin danta ko dansa guda uku za su rasu. Yahtasibuhum, yana neman rashin wannan rashin, yana neman ladan wannan rashin ga Allah madaukakin sarki. Illa adkhalahu Allah bihim aljanna, bace sai Allah ya shigar da shi aljanna saboda su. Ashe ga kenan, yana daga cikin abin da ke shigar da mutum aljanna shine ya rasa ƴaƴansa uku, kuma yayi hakuri akan haka. Matukan ya mutu da imani, to zai shiga aljanna. Fa qala Umar, sai Umar yake cewa wa huwa an yaminin nabi sallallahu alaihi wa sallam, a daidai lokacin yana dama ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai yake cewa bi abi anta wa ummi wa thnay, yace fansan ka mahaifina da mahaifiyata hadda guda biyu ma. Umar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi manzon Allah yake cewa ƴaƴa uku, matukan mutum ya jera ƴaƴa uku suka rasu masa, kuma ya nemi ladansu a Allah, ya maida al'amarin ga Allah, hakan bai tayi masa da hankali, bai yi maganganun da basu dace ba, ya yadda Allah ne madaukakin sarki ya bashi su, kuma Allah ne ya karbe su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ai masa alkawlin aljanna. To Umar yana gehe, sai ce to ya manzon Allah guda biyu fa, hadda ma guda biyu su ma suna kawo haka. Qala wa thnay, sai manzon Allah ya ce hadda ma guda biyu, kaga hadda ma guda biyu sun shiga ciki, cewa su ma za su shigar da mutum aljanna, za su zama mutum garkuwa daga shiga wuta, amma da sharadin in yayi hakuri ya maida al'amarin ga Allah. Amma in ya nuna damuwarsa, yake ta kuwace kuwace, yake ta maganganun da basu dace ba, bal ma yana abin nan da ake faɗa cewa ai wani ne, dama ya riga ya ce sai na gani, kaga shikenan, kuma an bata wannan garantin da aka bayar. amma ai hakuri a mai da al'amarin ga Allah cewa Allah ya kawo to shikenan a natsu da haka akrajahu al-hakim malan shi imam hakim ya fito da wannan hadisin juz'i na 1 shahi na 384 wa qala yake cewa sai hadisi ne sahihi al-isnad wa wafaqahu az-zahabi malan yake cewa imam az-zahabi shi ma haka ya tafi akan cewa hadisin sahihi ne qultu malan yake cewa bal huwa ala shartu muslim barma bihtama batun maganan cewa sahihi ne kawai a sahihi ne ma akan sharadin muslim kaga hadisi aka ce sahihi ne akan sharadin buhari da muslim to hadisi mafi karfi kenan ko kuma a ce sahihi akan sharadin buhari ko a ce sahihi akan sharadin muslim to yana nuna karfin hadisin kwarai da gaske fa inna rijalahum kulluhum rijalus sahiha mazajin wannan hadisi in jimalan dukkan mazaje ne na ainihin hadisi sahihi lakin ahaduhum fihim da'ab malaki cewa sai dai daya daga cikin su akwai rauni a ciki min kibali hifzihi shi ma raunin ta bangaren haddasa ne ba wai mutumin banza bane ba makaryaci bane ba ana tuhumar sa da rashin mutunci bane bal innama kawai rauni a wurin haddasa dan su malaman hadisi su kowane lokaci rauninka akan bayar da abin da ka ji to yana sa ya tsoke ka akan haka nan yana sa ai taka tsantsan wurin karbin maganarka don me yana sa taka tsantsan wurin karbin maganarka don ne dai in aka in ka dauko maganar ba za ka iya bayar da shi yadda yake ba to a kaga kenan babu mamaki a ya samu ƙari a ciki ko a samu ragi a ciki ko a samu canza wani abu a ciki to shi yasa hatta ka'idar hadisi sahihi sai an samu ainihin tamati dabt sai an samu cikakken hadda kaifin hadda in babu kaifin hadda to wannan yana daga cikin ainihin me rauni kenan to shine malam yake cewa daya daga cikin su yana da rauni ta bangaren haddasa lakin la yanzilu hadithuhu sai dai duk da wannan raunin sa hadisin sa ba zai sauka ba haza wannan an rutbatul hasan daga kasancewar sa hasan ma'ana kaddara ma gaba daya ma ba sahihi bane duk yadda ka tantance ka tace ka rairaye malaki cewa hadisin sa ba zai kasa kaiwa darajar hasan ba shi kuma ka'ida a malaman hadisi hasan hujja ne kaga kenan an gama ko an ce ma ba komai hadisin hasan ne to hujja ce saboda haka za a yi amfani da wannan hadisi malaki cewa wal hadisu awradahu al-haythami imam al-haythami ya zo da hadisin a cikin littafin al-mujma juz'i na uku shahi na takwas binahuhi da irinsa wa ziyadati minhu karin da aka samu a cikin nashi ne wa qala sai ke cewa rawahu al-bazzar imam al-bazzar ya rawaito wannan hadisin wa rijaluhu rijalu sahih mazajin hadisin hadisi ne mazaji ne wanda ke sahihi wannan hadisi na biyu kenan da ke tabbatar da me ainihin shar'anta zuwa ta'ziya kaga abinda hadisin ke nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ji wannan matar ta danta ya rasu kuma ta samu damuwa sai manzon Allah ya tashi da tawagarsa sai je wurin to abinda aka lura da shi kuma kamar yadda aka faɗa baya abinda ake ce ma ta'ziya shine abinda zai ja hankalin mutum ya kwantar da hankalinsa raɗaɗin da yake ji a sauƙaƙa masa shi wannan ya danganci wane ne shi wani in ka zo addu'a za ka yi masa sai ji hankalinsa ya kwanta to zai ka yi masa addu'a din lokacin da ka zo wani zai kai kila faɗa za ka yi masa saboda halin da ke ciki wani nasiha da wa'azi za ka yi masa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo wurin ga matar lokacin da ya ji cewa hankalinta ya tashi ta samu damuwa kaga da ya zo wani kalmomi ya yi amfani da su wurin yi mata ta'ziya din zai da ya zo cewa fa amaraha bi taqwallahi wa bisabr sai umurce ta cewa ta ji tsoron Allah kuma ta yi hakuri to kaga me yasa yace ta ji tsoron Allah ya mata wannan nasiha saboda ta samu damuwa saboda sai manzo Allah ya lura da ita cewa wannan bai dace ba saboda haka ta ji tsoron Allah kada ta yi haka kada ta samu damuwa har take cewa me zai hana ni in samu damuwa ga ni ainihin bana ainihin haihuwa wannan dan dan shi ne kawai nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rukub wanda abinda ake cewa ar-rukub wanda ainihin danta bai wanzu ba ma'ana danta ya wuce kenan shikenan da ba ba na babu wani abin da za ta samu na lada
na alƙawarin da aka yi mata babu shi, to shine ar-ruku. To amma ke matukankin ni miladan a wurin Allah, Allah madaukakin sarki zai miki sakayya, zai shigar da ke aljanna saboda sanajiyar dan, saboda haka baki zamo kenan ar-ruku ba, kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ainihin anan. Malaki as-salisu, hadisi na uku, qauluhu sallallahu alaihi wasallam hainama dahala ala ummi salama, fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga wurin ummi salama radiyallahu anha, lokacin da Abu Salama ya rasu kenan radiyallahu anha aqiba maut abi salama, bayan mutuwa abi salama, abinda annabi ya zai mata kaga can wacce ya mata wa'azi fa amaraha bi taqwallahi wa bi sabr, da yazo nan kuma abinda yayi ma ummi salama sai ce allahumma qil li abi salama, kaga addu'a ne yayi mata, yace Allah ya gafarta wa Abi Salama, warfa darajatahu fil mahdiyin, Allah ka dauki shi darajarsa a cikin shiryayyu, waqlufu fi aqbihi fil ghadiri, ya Allah ka musanya masa da ainihin halifa a bayan sa bayan ya wuce wasa, waqfil lana ka gafarta mana walahu da shi ya rabbal alamin, ya ubangijin talikai, waftah lahu fi qabrihi, ka yalwata masa a kabarinsa, wanawwir lahu fi, kuma ka haskaka masa kabarinsa, kaga sai mata addu'a. Duk wannan nau'i ne na ainihin ne na ainihin ta'aziyya, saboda haka in ka je wurin ta'aziyya kai addu'a, duk da yake ana addu'a din, to amma yadda mutane suka fahimci addu'a din, in ba ka zo ka ce aja kul huwallahu ka uku fida'u garan wani ba, to ba su fahimtan cewa kai addu'a, zaka zo ka gama Allah ya ji kan shi, Allah ya rahmshe shi, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa rashin lafiya zama kafara gare shi, Allah ya ba ku ladan hakurin sa, dukkan wa'annan ba daukan su a matsayin ainihin addu'a a wasu kila ma sai ka gama dukkan waɗannan addu'o'in gaba daya, kana gamawa wani zai zo ainihin nan jihi sai ki mallan ayi mana addu'a, dukkan waɗannan abubuwan da kai ba addu'a bane, to ba a dukkan waɗannan addu'a ne shi Allah madaukakin sarki, kai da larabci, kai da Hausa, kai da duk wani yaren da kake ji, shi kawai yare ainihin bambanci ne kawai a wurin, ba a wurin Allah ba, Allah madaukakin sarki duk wani yare gaba daya ba bai da wani tasiri ainihin akan sa, komai ka fada amma da yaren dabbobi ka fada yani, to saboda haka addu'a dai addu'a ne, saboda haka in ka zo wurin ta'aziyya kana iya yin addu'a, musamman mutanen mu ba abin da ke dadada musu rai kaman kai addu'a, to kaga sai kai addu'a din, kai abin da kake yanzu ba fida'u kake ba, kai addu'a kake wanda shari'a ta umurta cewa ai, to saboda haka yin addu'a din ba laifi bane ka zo kai addu'a saboda hakan zai kwantar musu da hankali, to dama shine ta'aziyya, ka zo ka faɗi kalmomin da zai kwantar ma mai shi hankali, in akwai wani kuskure ne da ake yi a wurin, to kaga sai kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, yayi wa'azi kai nasiha a ji tsoron Allah, ayi kaza kaza, kaga ita waccan matar rashin hakurin da bata yi ba, manzon Allah ya zo mata wa'azi cewa ta yi hakuri, ta ji tsoron Allah ta yi hakuri, to nan ma in akwai wani abin da ake yi ne wanda ka kaga bai dace ba, to kaga sai kai kai nasiha ce to wa da yaro su, saboda haka an yi kaza an yi kaza, abin nan ya saba wa kaida ya saba wa musulunci, saboda haka jama'a mu ji tsoron Allah, mu bar yin abin da shari'a bata sharanta ba, dukkan waɗannan abubuwan kana iya in kaga shine zai fi zamowa maslaha ko kuma shine zai fi kwantar musu da hankali, saboda haka zaka yi nasiha zaka bada shawara zaka yi duk abin da zai kwantar musu da hankali. Malam ce akrajahu Muslim, Imam Muslim ya fito da shi wa ghairihi da wani sa, wa qad mada bi tamamihi fil mas'ala, atam mas'ala ta 18 da muka fito, 17 da muka fito an zo da cikakken hadisin, hadisin Ummi Salama a shahi na 12. Malam ce Arabi, hadisi na 4 da ke tabbatar da haka, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ta'ziyatihi Abdullah bin Ja'far fi abi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadan da a lokacin da yaje ta'ziya na ainihin Abdullah dan Ja'far akan babansa, da yazo da yake cewa Allahumma aqlib Ja'faran fi ahlihi, ya Allah ka maye wa Ja'far a cikin iyalansa, ka samu musu jarumi mai kulawa da su, mai ainihin kulawa da su bayan wucewa ainihin Ja'far, wa barik li Abdullah, ya Allah kai albarka ga ainihin Abdullah fi safakatihi bi yaminihi, ma'ana ga ainihin aikin sa da yake ainihin sana'ar sa da yake na daman suna hannunsa qala salat marrat munzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa da haka su uku kaga shi ma addu'a ne munzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu akan Allah madaukakin sarki ya gafarta musu kuma ya mai musu da wani wanda yake mafi wanda zai tsayu akan ainihin al'amarin su akrajahu ahmad ya fito da shi bi sanadi sahih da sanadi wanda yake ingantacce fi athna'i hadisi ya'ti bi tamamihi a tsakiyar wani hadisi wanda anan gaba zai zo a mas'ala ta taliya mas'ala da ke zuwa nan a yanzu saboda haka zai zo zai kawo bayani ainihin akan sa malam ya sanya wani namba a kasa abin da yake faɗa shine ke cewa wa fi ta'ziyatil ahadithu ukhra a kan lamarin ta'ziya cewa shari'a ta shar'anta aje ayi ta'ziya yace akwai hadisai daban-daban darabtu safaha min zikriha yake cewa na sanya ainihin shafufukan su mamakon ainihin ambaton su yake cewa li dafiha saboda ainihin raunukan wa'annan ainihin hadisan wa kad bayyantu zalika kuma na bayani haka fi ta'likatil jiyad a littafin sa da ake cewa ta'likatil jiyad minha daga cikin irin wa'annan hadisan da yake gani da isai ne wanda ya bayani su a wancan littafin nashi akwai hadisin da kitabatin nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma'az bin jabal cewa rubutun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayya aika wa mu'az bin jabal ya azihi bi wafati ibn lahu cewa yana masa ta'ziya akan cewa rasulun dan sa malam yake cewa wannan hadisi ne da ifi bai inganta ba ma balle yake cewa wa huwa mawdu hadisi ne ma wanda yake mawdu'i ma'ana kirkirar sa akai baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama qala az-zahabi malam yace kamar yadda imam az-zahabi ya fada wa asqalani da ibn hajar asqalani wa ghairihi ma da makamancin su duk sun tabbatar da cewa hadisin mawdu'i ne wa zala an zalika shaukani amma hankalin shaukani ya gushe daga ainihin haka wa tabahu as-sadiqu hasan khan da kuma ainihin sadiqul hasan khan fa hasanahu sai su suka hito da shi suka ce hadisin hasani Allah yace hankalin su ya dan gushi akan wannan sai dan samu wahami akan haka da shi imamu shaukani da kuma ainihin sadiqul hasan khan su da suka zo a wannan hadisin sai suka ce hadisin hasani haka shaukani ya faɗa haka sadiqul hasan khan ya faɗa malam yake cewa wannan wahami ne suka yi akan haka saba al-hakim kuma sun yi haka ne saboda bin maganan da imamu hakim yayi wanda yace hadisin hasani yace fala yughtaru li zalik kada a rudu da wannan ma'ana kada ka je ka gani wata lalo inda shaukani ya fito da shi yace hasan ne ka rudu ko sadiq hasan khan ko kuma imamu hakim kada ka gani su ce hasan ne ka rudu malam yake cewa wannan hadisin da iti ne bal ma mawdu'i ne kamar yadda imamu zahabi da imamu ibnu hajar asqalani suka faɗa yace fa inna li kulli jawad qabwa bal qabwat yake cewa duk wani jarumi mai kokari zaka same shi da qabwa ma'ana rauni kuma me yasa ya faɗi wannan yana magana ne akan imamu shaukani da sadiq hasan khan da kuma imamu hakim da suka ce hadisin hasan ne mutane ne jarumai malamai ne na hadisi ba a rena musu amma me duk yadda kaga jaruntan mutum duk yadda kaga mu ilimin mutum duk yadda kaga karfin mutum to wadon bi kuma a wani bangare kuma sai ka same shi kuma akwai rauni a wani bangare wadai wata hana zaka ga ya samu zaniya akan wani abu to shine abin da malam yake faɗa nan li kulli jawad qabwa kowani mai kokari da yake gani to yana da dan nashi rauni kuma yana da dan nashi matsalar da kusurin da ainihin yake yi sai matsala ta 113 malai yake cewa wala tuhaddu ta'ziya bi thalathati ayami la yatajawazuha ba a iyakance ta'ziya da kwana uku kasa akwai wanda suke ganin cewa da zarar ta'ziya an wuce kwana uku to bai halatta kuma a ji ai ta'ziya shikenan da ya wuce kwana uku shikenan an ruhi babu ba baka da dama ka tashi ka je kai mutum ta'ziya saboda ai masa rasuwa ko saboda wata matsala ta same shi abinda suke faɗa shi da cewa hakan zai sake dawo masa da wannan tunanin da kuma bakin ciki to shine ma da yake cewa ba a iyakance shi da kwana uku ba a iyakance wannan ta'ziya da kwana uku bi salatati layami la yatajawazuha a ce ba zai wuce kwana uku ba b bal malam yake ce bari wannan magana matara alfa'ida duk lokacin da aka ga fa'ida fi ta'ziya akan ta'ziya yace atabiha kai duk lokacin da ka ga fa'ida akan ta'ziya to shikena ainihin kai misalin ta'ziya na ainihin wani ka ji tsoron Allah kai hakuri da abin da ya samu kila bayan ma shekara guda ne kaga wani wanda aka yi mu rasuwa yana tunani me waru yana tunanin ainihin kila mahaifinsa da ya rasu ko ɗansa da yake ji da shi da ya rasu to kaga nan sai kai masa ta'ziya ma'ana ta hanyar masa nasiha ta hanyar jawo hankalinsa ya ji tsoron Allah ya hakuri ya manta da wannan abubuwan gaba daya to shine yake cewa duk lokacin da aka ga akwai fa'ida akan ta to a zo da ita koda bayan kwana uku din ne ma'ana faqad sabata anhu sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu aza ba'da thalathati ya cewa ya je ya yi ta'ziya bayan wucewar kwana uku fi hadisi abdullahi bin jafar a hadisin abdullahi dan jafar radiyallahu ta'ala anhuma yadda Allah tabbata a gare su kwale yake cewa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jaishan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura waɗansu runduna su je yaki farko ista'mala alaihim zaid bin haritha sai sanya zaid bin harith shine shugaban wannan rundunan shine commander da ya daura musu wa qala sai yake cewa fa in kutila zaid idan aka kashe zaid yayi shahada aw yitta shahada ma'ana koyi shahada fa amirukum ja'far shugaban ku bayan sa shine ja'far ja'far bin abdullah fa in kutila idan aka kashe ja'far aw yitta shahada ko kuma yayi shahada dai fa amirukum abdullah bin rawaha shugaban da nada muku shine abdullah dan rawaha wannan sai manzon Allah ya nada waɗannan komandodi guda uku wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan waɗannan guda biyu ko za su yi shahada bal ma guda uku gaba daya to sai zai nan nada su haka nan to shikenan balakul aduwa suka fita suka ji suka gamu da abokan gaba fa akhadha raya zaid wannan zaid bin haritha sai ya riki wannan ainihin tuta a matsayin sa na ainihin ne commander fa qatala yayyaki hatta kutila har lokacin da aka kashe shi thumma akhadha raya ja'far sai ja'far bin abdullah sai dauki wannan tuta din fa qatala sayyaki hatta kutila shi ma sai da aka kashe shi thumma akhadha abdullah sai wannan ainihin abdullah bin rawaha shi kuma sai ya dauki ainihin tuta fa qatala shi ma ci gaba da yaki a matsayin sa na commander hatta kutila shi ma har aka kashe shi commandodin da manzon Allah ya dada gaba daya duk an sun shahada duk an kashe su gaba daya thumma akhadha raya khalid bin walid sannan khalid dan walid ya dauki tuta fa fataha Allahu alaihim sai Allah ya musu budi shi kuma aka kashe shi ba wata khabaruhum nabiyyi sallallahu alaihi wasallam labarin su sai zuwurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ya faru zaid ya shahada ja'far ya shahada abdullah ya shahada yanzu khalid bin walid shi ya dauki tuta fa kharaja ila an-nasi manzon Allah ya hito cikin mutaninsa fa hamidallaha ya gode wa Allah wa asna alaihi yayyabo ga Allah wa qala sike cewa inna ikhwanakum lalle yan uwanku lakul aduwa sun hadu da abokan gaba wa inna zaida akhadha raya yake ba sa habbas labari cewa zaidi ya dauki tuta fa qatala hatta kutila yayyaki har aka kashe shi wasu shahada ya shahada thumma ya lissafa ja'far ya lissafa abdullah bin rawaha thumma akhadha raya saifu min suyufillah sannan wani takobi daga cikin takubban Allah ya dauki wannan ainihin tuta din shine mai Khalid bin Walid fafataha Allahu alaihi sai Allah madaukakin sarki ya masa budi aka gama da wa'annan ainihin arna aka ci su da yaki to manzon Allah yayi wagga bayani cewa Ja'far ya rasu to sai yake cewa fa amhala sai manzon Allah ya jinkirta thumma amhala ali Ja'far sai jinkirta wa mutanen Ja'far mutanen gidan Ja'far salasa an yatihim sai dai kwana uku kamin ya zo musu shine jinkirin da yayi gashi dai ya samu labarin har ma ya ba su habban su labarin to amma bai je ya gidan Ja'far yayi ta'ziya ba sai da yayi jinkiri sai da kwana bayan kwana uku ya wuce sannan ya zo musu thumma atahum sai ya zo musu faƙali take cewa yazo ya tarar da mutanen gidan Jafar din ana cikin wannan juyayi ilma masu kuka na kuka da sauransu sai yake cewa la tabku ala akhi ba'da al-yawm daga biyu bayan kwana wuce kwana uku kada wanda ya saki kuka ga dan uwana Jafar kenan hudu'uli ibnai akhi ku kira mani ɗayan wannan dan uwan nawa ɗayan Jafar kenan wala faji sai aka zo da shi aka zo ainihin ne da wa'ina ainihin faji'a bina sai aka zo da mu fa ana afrah ina dan karami lokacin kware da gaske fa qala take cewa audu uli hallak akira mani mahaski akira mani wanzani mai haski faji alhallak mai haski sai yazo fa halaka ru'usada sai haski mana ainihin ne kawunan mu thumma qala take cewa amma muhammad fa shabihu ammina abi talib yake cewa amma muhammad yayi kama da babban mu shine ainihin abi talib ma'ana ainihin mahaifin jafar kenan wa amma abdullah amma shi abdullah fa shabihu khaliki ainihin wa khuliki halittarsa yayi kama da nawo dabi'arsa tayi kama da nawo sai ce wa'anna ya'yan kin thumma ahaza biyadi sai ce sai riki hannuna fa ashalaha sai jawo ainihin hannuna ya rubi ainihin hannuna fa qala sai ke cewa allahumma aqlif jafar fi ahlihi ya allah ka mai wa jafar a cikin iyalarsa wa barik li abdullah kai albarka ga abdullah fi safakati yaminihi a ainihin sana'arsa ta hannunsa kai masa albarka ka sa masa albarka ainihin a ciki qala hasalat sai marrat sai fadi haka su uku qala sai cewa fa ja'at ummuna sai mahaifiyarmu ainihin sai ta zo qad karrat lahu okay fa zakarat lahu yutmina sai ta ambata mana maraitakan mu da muke ciki ainihin akan sa waja'alat tufrahu lahu fa qala aila fa ja'alat tufrahu lahu sai kama ainihin me tana fada masa tana masa ainihin bayani tana masa bayani dalla dalla akan ainihin me halin da muke ciki fa qala aila sai aila take cewa tahafini alaihim kana tsorona ne ainihin akan su wa ana waliyuhum ni ne majikincin su fi duniya wal akhirah a duniya da ainihin lahira yace musu ainihin haka nan ana tsorona ne ainihin akan su ita aila take cewa ainihin haka nan na'am okay to karatun ne ban karanta daidai ba kenan fa qala sike fa qala lahu sike ce musa fa qala sike cewa al ailatu tahafina alaihim talauci ne kake musu tsoro akai kana musu tsoron ainihin talauci ne wa ana waliyuhum fi dunya wal akhirah amma ba na tahafina alaihim mana ita uwa kenan ita uwa ke da yake cewa al'aila ta hafina ilaihim eh maraiti ana na faɗi wannan amma abin da faqalat al'aila ta hafina alaihim talauci kike tsoronsa gare su shine magana ma'ana ta gaya ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata wannan kenan al'ailatu tahafina alaihim talauci ne kike musu kike tsoro akan su sai manzon Allah yake cewa wa ana waliyuhum fi dunya wal akhirah ni ne ainihin majikincin su duniya da lahira alhamdulillah jazakumullah akrajahu ahmad ya fito da wannan hadisin a number hadisi na 180 number hadisi na 1750 bi isnadi sahih da isnadi sahih ala shartu muslim akan shartu muslim wa min tariq al-hakim ta hanyar hakim ya hito da shi juz'i na uku shahi na 299 da 98 yace kai tsafa minhu ya fito da yanki daga cikin sa wa rawa abu dauda ya ruwaito shi wa nisa'i da nisa'i minhu qissatul imhal ya ruwaito da ainin kissa din na jinkirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi talata kwana uku din nan ma alhal tare da ainihin haske kansu da aka yi wa taqaddama ba'dahu fil mas'ala kuma sashin su ya wuce a can baya a mas'ala ta 18 kenan shahi na 21 وقال الحاكم حاكم يكي شوى صحيح الإسناد حديث صحيح إسنادني ووافقه الذهبي إمام الذهبي يا إنجة حديث وشما كما يدى إمام كما يدى كي شوى إسناد صحيحني معنى كما يدى إمام حاكم يكي حديث صحيحني شما إمام الذهبي يا موافق أكا هكا ما ليس ولحديث شاهد ذكره في مسند حديث ينا لشاهد ولا يا أمبتش أمسند الجزئي نأكو شاهي نتريه قد ستين دبقوي وفيه الدعف سيدي أكوي روني أتكي كما يديزو أتكي مسند وانا مسند نا إمام أحمد كينا وقد ذهب إلى ما ذكرنا من أن التأذية ياتبي أكن شوى أبن مكا أمبتش وأينه التأذية لا تحد بحد الجماعة من أصحاب إمام أحمد yake cewa ya tafi akan abin da muka faɗa cewa ta'ziya la tuhaddu bihad ita ta'ziya ba a ke ba iyakanta mata ainihin lokaci cewa kwana uku suwa suka ji haka jama'atu min ashabi imamu ahmad wayansu jama'a daga cikin ainihin mutane imamu ahmad su ma sun tafi kamar yadda muka faɗa ma'ana sun ma sun je akan cewa ita ta'ziya ba za a ke kebanta mata cewa bayan kwana uku ba za a yi ta ba a ko hatta ba hita ko bayan kwana uku ana iya yin ta'ziya din kama fil insaf kama yadda yazo a cikin littafi al insaf juz'i na biyu shahi na 564 wa huwa wajhu fi mazhabi shafi'i shine abin karba a mazhabi imam shafi'i qalu sai ku cewa li anna al gharda du'a saboda manufa dai shine ainihin addu'a wa hamdu al sabr da kuma ainihin jawo mutum akan yayi hakuri wa nahyi anil jaza da kuma hani akan ainihin samun tashin hankali ko hushi ko makamancin haka wa zalika yaqtulu ma asulil zaman yake cewa wannan kuma yana faruwa ne komin dadewar lokaci ko da an samu dogon lokaci ne kaddara bayan wata ne ka zo kai ta'ziyan kai addu'a ka ja hankali ayi hakuri ka ja hankali kada a samu damuwa dukkan wayannan bukatar tana samuwa ko da bayan wata ne ba wai sai a daidai wayannan kwanuka uku da aka yi rasuwa ba malai ce hakahu imamul haramai wa bihi qata abu abbas imamul haramai ya zo ke imam malik kenan ya zo da ainihin ya hikaito ainihin haka wa bihi qata abu abul abbas ibn qas bin asmatuhum min asmin a'immatihim haka abul abbas ya yanke magana akan sa da ibn qas daga cikin ainihin shugabannin su kenan yace wa in ankarahu alaihim ba'dhum tare da cewa wa'ansu daga cikin sun yi musu inkari akan ainihin haka ma'ana sun yi inkari akan haka fa inna ma zalika min tariqil ma'ruf min al mazhabi la dalil wannan kawai hanya ne ta sanin ainihin abin da yazo a mazhabi wanda babu dalili ainihin akan sa wanda za a kafa hujja da shi ana wannan ra'ayi ne na mazhabi ba wai babu wani dalili ainihin akan sa ma'ana inkarin da suka yi masa yace unzur al majmu ka dubi littafin al majmu juz'i na 5 shahi na 306 wannan shine karshen matsala ta 113 kenan haka shi ma abin da yake magana akan sa shine ba a kayyadewa da ainihin me kwana uku ko bayan kwana uku ana iya zuwa a je a yi ta'ziya saboda haka ba lalle bane sai kwana uku hadisin da ya tabbatar da haka shine wannan hadisin da muka ja na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai da bayan an wuce kwana uku ne yaje gidan Jafar yaje yi musu ainihin ta'ziya wanda ya nuna ko bayan kwana uku kenan za a iya yin ta'ziya na'am akwai sauran lokaci yayi to insha Allah za mu dakata a nan na'am na'am yaya cikin jami'i wannan ai mun riga mun faɗe shi wannan ba dalili ba ne addu'a dai addu'a ne zo wanda ka zo kai ka ce a ce abin da ya faru kenan Allah ji kan shi Allah rahimce shi Allah sa ya huta ai addu'a kai da saboda haka ba lalle bane ka ce waje an ce sallu anan nabiyil karim ko a'a wannan ba ka'ida bane haka nan ba shar'anta haka nan ba ka'ida bane kai haka na'am abinda muka fara dai dai Allah madaukakin sarki ba da lada kuskure da muka yi ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafi Allah ya ganar da mu gaskiya ce ba mu ikon binta ya ganar da mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata marigayen mu Allah ji kansu, Allah ya rahimshe su, Allah ya sa su huta, mu kuma da muka saura Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya gane da mu gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon binta, ya gane da mu ƙarya, ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, shi wa gabanin mu Allah ka shiryar da su, Allah ka daura su hanya madaidaiciya, Allah ka taimake mu da taimakonka, ka zaunar da mu lafiya, ka yaye muna wannan damuwa da musiba da bala'i da muke ciki a wannan ƙasa. Ya Allah muna roƙonka ka ƙare mu, ka tsare mu, ka sauƙaƙa mana wannan al'amura, wa'annan tashin hankali da ake samu a wurare daban-daban a wannan wurin na, a wannan yankin namu. Allah ka ƙara tsare mu, Allah ka ƙara tsare mu inda abin yayi kamari. Ya Allah muna roƙon Allah ka sauƙaƙa musu, Allah ka yaye musu wannan matsala, Allah ka yaye musu wannan ainihin bala'i. Saboda haka mu ci gaba da ainihin addu'a. Ko jiya abinda na samu labari cewa nan shoyin Yangalo da sauransu an ta samu wannan matsalolin kwarai da gaske, sun shigo wannan wurin. To kaga mu ƙara addu'a, Allah madaukakin sarki ya ƙara kare mu. Eh to na kasuwan Salka na samu sahihin labari cewa ba shigowa suka yi ba, illa rudu ne na cewa ga sunan zuwa. Eh. Right.